Hali na baya-bayan nan shine wanda wasu ƴan bindiga suka kai da asubar farkon jiya Litinin a gidan yarin Kutukale da ke yammacin birnin Yamai, inda aka shafe awoyi ana barin wuta tsakaninsu da jami'an tsaro, abinda kuma hukumomi ke yi wa kallon wani yunkurin ƙungiyar Mujawo da nufin fitar da shugabanninta da ke tsare a kurkuku. Sai dai ƴan ƙasar ta Nishar na ganin matakin ci gaba da ajiyar ƴan ta'adda a matsayin wata raguwar dubara.
To ina so ina dan kaso kama badama kanmu lokaci wanda aka samu bisa hilin daga, ba a yin dan kaso da wanda aka samu bisa hilin daga yana halbu. Kuma an ga mutanen suna irin wanga abin dan a faɗi ne.
Bayan Faransa da Amurka sun girke sojojinsu a Nishar domin yaƙi da ta'addanci, a baya-bayan nan Jamus ta sanar da shirin kafa sansanin soja a Nishar domin ƙarfafa wa rundunar MINUSMA da ke Mali ƙwarin gwiwa, abinda malamin Mansani Adamu, wani mai sharhi akan al'amuran tsaro, ke ganin zai iya zama masababin hare-haren da Nijar ta fuskanta a cikin watan nan a yankunan Tawa da Tilaberi.
Ai, Boko Haram tun shekara 2001 take. Me yasa sai shekara 2012 muka fara samun barazana da Boko Haram? Sai lokacin da gwamnatin da ya zo ya ɗauka shi zai zama wato kakakin buƙatun tarayyar Turai, lokacin da ne muka fara samun matsala, ba su damu da mu ba. Kazalika in ka ɗauki Mali, mu ne muka yi tsayin daka a ala dole sai an kawo rundunoni an yaƙi wannan. To waye ya samu a ciki? Karambani ne mai katsalandan, kuma saboda mun yi shi ne saboda mu biya buƙatu ga ƙasashen Turawa don su taimake mu dawoma a kan kargar mulki.
Da dama daga cikin masu sharhi akan al'amuran tsaro a Nijar na zargin gwamnatin ƙasar da rashin ba sojoji kayan aiki irin na zamani, zargin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya musanta, inda ya ce kashi 10 daga cikin 100 na kasafin kudaden ƙasar ta Nijar ne ake amfani da shi domin ayyukan tsaro. Sannan ya ƙara da cewa a tsawon shekaru 5 sau 15 gwamnatinsa ta lullunka yawan kudaden da aka saba kashe wa fannin tsaro a can baya.
Depuis 5 ans nous avons multiplié les investissements dans ce secteur là par 15.
To amma wasu ƴan ƙasar ta Nijar na cewa son rai da son kai sune suka hana a ga hasken abinda ake cewa ana yi da ƴan ƙasa.
Shi dai president Muhammadu Yusuf shi ya kamata ya san matakin da zai ɗauka, tunda ai muna gani shi in shina ne ta baya gare shi kamar wanda zai taya yaƙi. Kenan waɗannan bindigogi da ke taya baya gare shi ya kamata duk inda ya kamata a kai su. Ba HR za a ruhe frontier, amma yanzu abin da ya kamata duk inda ya kamata a sa jami'an tsaro ya kamata a kai su, kuma a ba su kayan aiki waɗanda ya kamata don su yi tsaro yanda ya kamata.
Dama dai tun ɓarkewar rikici a ƙasar Libya, masana a fannin tsaro sun sha kwatanta yiwuwar wannan al'amari ya goga wa ƙasar Nishar sosan tsiya, kuma wannan halin ruɗani da aka shiga a Libyar ya zamewa Nishar ɗin mahauta biyu mai raba hankalin kuda. Ga rikicin Boko Haram da ke ci gaba da tada hankalin jama'a a yankin Difa, ga kuma na 'yan ta'addan arewacin Mali da ya soma rikita al'amura a arewacin yankunan Tawa da Tilaberi, ko da yake hukumomin ƙasar na cewa wasa huka baya ka da gaban doki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.